This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin ciki gabatar muku da shirinmu na sati. Yau Alhamis 20 ga watan Fabrairu 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hawwa da kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kira shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da dan kama kariya da ya gaza gudanar da zaɓe bayan da Zelensky ya zargi Trump din da biye wa shafaɗin Russia. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya karkar da ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya bayan ganawa da jagoran haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Magajin garin birnin New York Eric Adams ya shaida wani alƙalin tarayya cewa ba shi da wani laifi kuma baya tsoron yiwuwar sake bujiro da zarge-zargen cin hancin da ake masa.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya tana shirin kaddamar da bincike akan shugabannin hukumomin tsaron kasar. Ko menene dalilin daukan wannan mataki?
Wannan da Boko Haram suke yi mana da kuma suke yi ma har yanzu, abun takiciwa don muna ganin kamar akwai inda suke samu taimako ko kuma akwai inda suke samu makamai da sauransu din.
Sannan za mu ji mahangar masu sharhi akan al'amuran tattalin arziki a game da sabon harajin da babban bankin Najeriya ya sanya akan cirin kuɗi daga na'urar ATM ko POS.
Sabon kowace gwamnati na zuwa da irin nasu tsarin. Ita wannan gwamnatin da ta zo, sai ta zo da tsari na gurguzu. Na me za ta samu, me za ta tara, me za ta aje, me kuma za ta yi amfani da shi.
Bayan nan kuma Alheri Grace Abdu tana nan tafi da shirin domin iyali, wanda a yau shirin ya taɓo batun cin zarafin mata a gidajensu na aure. Sai a kasance da mu domin sauraron cikakken shirin. Kafin nan dai, Hawwa za ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana da kakkausan lafazi kan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Laraba, inda ya kira shi da dan kama kariya da ya gaza gudanar da zaɓe bayan da Zelensky ya zargi Trump din da biye wa shafaɗin Russia. A yayin da sasanci kan shekaru ukun da Russia ta kwashe tana yaƙi da Ukraine ke tangal-tangal, Trump ya garzaya shafinsa na kafar sada zumuntar shi na Truth, inda ya soki shugaban na Kyiv, wanda tuni ya bayyana tsoron cewa shugaban Amurka na kokarin kawo ƙarshen yakin bisa sharuɗin da suka yi wa Moscow daɗi sama da Kyiv. Trump ya zargi Zelensky da ƙin gudanar da zaɓe a Ukraine, wanda aka shirya yi a watan Afrilun shekarar 2024, amma aka jinkirta bayan da Russia ta mamaye ƙasar a shekarar 2022 da zai cika shekaru uku da wucewa a mako mai zuwa. Trump ya zolayi Zelensky, inda ya kira shi da dan wasan barkwanci mai mutunci da ya samu nasara, wanda ya ji Amurka ta kashe kuɗi dala biliyan 350 da shiga yakin da ba za a iya nasara a cikin shi ba. Da tun farko ma bai kamata a soma shi ba, ya ce, amma kuma yaƙi ne da imbacin Amurka da shi kanshi Trump ɗin da ba wanda ya san ranar ƙare shi. A ranar Laraba nan 19 ga watan Fabrairu, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya karkar da ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya bayan ganawa da jagoran haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Rubio ya isa haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne a jiya Laraba, inda ya gana da jami'ai da ziyartar wurin ibadar Yahudawa da masallaci. Wani mai magana da yawan ma'aikatar cikin gida ya ce Rubio ya mika godiyarsa ga haɗaɗɗiyar daular Larabawan bisa ƙoƙari da juriya kan hulɗa da ake yi da ita, wadda ta ƙunshi ƙwaƙwarar hulɗa tattalin arziki, haɗin kan tsaro da buƙatar tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a yankin. Yar ƙwarya-ƙwarya ganawar ta ƙunshi tattaunawa kan yankin zirin Gaza, wanda kamar yadda kamfanin dillancin labaran haɗaɗɗiyar daular Larabawar WAM ta ruwaito Nahyan ya ce ƙasarsa ta yi fatali da ƙudurin neman tarwatsa Falastinawa daga ƙasarsu. Ba da daɗewa ba ne aka amince da kasafin kuɗin Najeriya na sama da naira tiliriyan 54. Domin jin ko kasafin kuɗin ya dubi hanyoyin kawo talakan Najeriya sauƙin ƙuncin talauci da ya dabaibaye shi da sama mishi muhimman ababen inganta rayuwa, na nemi jin ta bakin mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Professor Khalifa Dikwa.
na farko kenan kasafi da masari ne kowace kasa tana kasafin ta kafin ma karshen kowace shekara domin a samu a ce waɗannan ya kamata su ne su kasance gaba da baya haka sare ne ta ko ina ana yi a gwamnatin ke amma maganan cewa a ce zai ma al'umma amfani ko a dinna dukan su akwai kadan amma babu na yafi yawa dalili kuma an tsayawa ana ware manyan kudade kuma muddin kananan hukumomi ba su da karfi nasu kudade su sarrafa domin sun fi kusa da al'umma rijiyoyi ne na bursasai ne ko su samu hasken lantarki su kafa da sauransu jihohi asalinsu matsayinsu na kawai na rike nan rike da suna sakiya na yaya aka yi da kasafin kudin da aka yi a baya wancan shekara na 2024 asali ma bisa alkaluman da muka aka bujiro mana ake abinda aka yi bai wuce 20% ba kuma da 20% kuma sama da rabin sa 3/4 duk an yi su a wani bangare ne bangaren kuma na ainihin inda shugaban kasa ya fito wato Lagos ana yi kamar kasar Najeriya su 35 Lagos kuma ita ma daban kamar kasa ce ta kanta wanda komai ana mata takanas wanda abinda wani bai isa yin magana ba domin abinda mutum zai yi ba ruwansa da sauran al'umma yana fada su ko bai fada da bakinsa ba yana cewa oho bayan shekaru hududun na oho duk abinda zai faru ya faru
Professor Khalifa Aliyu Duka kenan a tattaunawa mu da shi kan yadda yake kallon kasafin kudin Najeriya na trillion sama da 54. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Hawwa za ta karanto mana sauraron labaran. Yanzu dai za mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya. Inda majalisar dattawa ta dauki haramin yin bincike kan zargin da dan majalisar dokokin Amurka Scott Perry yayi cewa hukumar gwamnatin Amurka bai tallafa wa kasashen duniya USAID ce ta rika tallafa wa kungiyar Boko Haram a Najeriya. Wannan yunkuri ya biyo bayan kudirin da sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu Muhammad Ali Ndume ya kawo zauren majalisar a zaman su Wato a zaman sa na jiya Laraba kuma majalisa ta amince da bukatun Ali Ndume kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana daga Abuja
Majalisar dattawa ta gayyaci manyan jami'an tsaro da suka hada da mai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro da director general na hukumar leken asirin kasa da ma'aikatan harkokin wajen kasar domin gabatar da wani jawabi na gaggawa kan zargin da aka yi cewa hukumar USAID ke yi na tallafawa Boko Haram a Najeriya Wannan mataki ya biyo bayan kudirin da Senator Muhammad Ali Ndume ya gabatar wanda ya bayyana wani faifan bidiyo na dan majalisar dokokin Amurka Scott Perry yana zargin hukumar USAID tana tallafawa kungiyoyin ta'addanci ciki har da Boko Haram Senator Muhammad Ali Ndume ya yi mana karin haske kan kudirin gaggawa da ya kawo wa majalisar
Dama tun da farko ana zarge-zarge ana maganganu ta kasa-kasa to sai kuma gata ta fito daga bakin wayanda ma suke kawo agajin daya daga cikin su to saboda haka don bannan da Boko Haram suke yi mana da kuma suke yi ma har yanzu abun takiciwa don muna ganin kaman akwai inda suke samu a taimako ko kuma akwai inda suke samu makamai da sauransu din shi yasa a musamman matunda ba airport suke da shi ba ba kuma seaport suke da shi ba amma muna ji tun dama akwai da suke zuwa su yi ayyukan yan agaji din wanda kuma ba sa yadda a samu su ido to sai mu ji labari akan cewa helicopter ya kai kaya a daji yayi menene sai mu ga haka zai yi kuwa ba mutanen airport ba su gane ba to kaga yanzu wannan da wannan fitowa wannan magana muna an samu dama yadda za a tambayi kuma a bincika a san me yake faruwa kowane dan Najeriya ma yana fatan uku kuma ana jiran akan cewa mu yan majalisar mun da muke wakiltar su za su yi magana akan wannan
A nashi nazarin masanin harkokin tsaro Dr. Kabir Adamu ya nuna cewa wannan mataki da majalisa ta ce za ta dauka na gayyatar shugabannin hukumomin tsaro ba daidai bane
wannan yunkuri wanda ɗan majalisa suka yi hadde majalisan dattawa abu ne wanda ni a tunani na gaskiya bata lokaci ne kuma nuna ma ɗan ƙasa cewa ba su san aikin su ba ina mutunta wannan bangare na gwamnati duk wanda ya san demokradiya ya san matsayinta to amma irin wayannan ababen shike bata ma majalisa suna abinda yasa nake haka da farko dai ita majalisan nan har dai bangaren majalisan dattawa tana da dama ta rubuta ma majalisar kasar Amerika ta ce mata to ga abinda ta ji tunda bincike ne take yi ita majalisar kasar Amerika din to tana son bata sakamakon binciken na daya kenan na biyu bisa ga tsari na demokradiya akwai abin da ake ce ma checks and balance turanci wato sa ido bangarori uku ne da nazartarwa da ita majalisa da kuma bangaren shari'a to kowane daya daga cikin sa ido akan daya ita majalisa ita aka bata dama ta sa ido akan bangaren zartarwa to inda majalisar tana sa ido yadda ya kamata da duk wannan abin mai tasowa
abin jira a gani shine ko binciken da majalisar dattawa za ta yi a cikin sirri zai haifar wa kasar damin ido Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Shirin nan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hawwa da karshen labaran duniya.
A jiya Laraba makajin garin birnin New York Eric Adams ya shaida wa alƙalin tarayya cewa ba shi da wani laifi kuma baya tsoron yiwuwar sake bijiro da zarge-zargen cin hancin da ake masa idan aka amince da roƙon da bangaren shari'a ya mika na yin watsi da tuhume-tuhumen. Mai shari'a Daniel E. Ho ya kawo ƙarshen sauraron ƙarar inda ya ce ba zai gaggawar yanke hukunci ba amma ya ce ya san ci gaba da jan ƙafa ba zai yi wa kowa daɗi ba. A yayin sauraron karar ho ya yi wa magajin garin tambayoyi domin tabbatar da ya fahimci cewa ko da an yi watsi da tuhume-tuhumen a yanzu ana iya dawo da su a nan gaba. Adam ya ce bai aikata laifi ba don haka baya tsoron hakan ya faru. Mataimakin babban mai shari'a Amurka Emil Bov ya ce buƙatar yin watsi da tuhume-tuhumen cin hancin da ake yi magajin garin sun samo asali ne daga wata dama kai tsaye a tsarin yin shari'a a asirce na umarnin dokar shugaba Donald Trump kan yin amfani da tsarin shari'a wajen musgunawa jama'a da rubutun da babban mai shari'a Pam Bondi ya yi akan hakan. Wasu tankokin yakin Rasha da suka rika kai komo akan iyakar Ukraine shekaru uku da suka wuce a wannan watan ma sun kasance daga cikin abin da ya kessa wutar fitina mafi muni da wata kasar Turai ta gani tun bayan yakin duniya na biyu. Ukraine ta jure cikakke da mamayar Rasha ta yi mata akasari sakamakon irin goyon bayan da ta samu daga Amurka da kasashen Turai. To sai dai a can bakin daga inda ake ci gaba da gurza yaki sannan a hankali dakarun Rasha na ci gaba da samun nasara. Wani babban jami'i masani a dabarun yaki ta kasa na cibiyar ilimin tsare-tsare na kasa da ke London Ben Barry ya ce a kullun rana dakarun Rasha na ƙara matsi ma dakarun Ukraine da ke bakin daga da nisan kilomita guda ko wani abu makamancin haka. Ya ce yana hasashen za a ci gaba da hakan har zuwa ƙarshen wannan shekarar. Bari ya kara da shaida a kafar labarin Faransa ta Agence France-Presse cewa dole ne mu rika tuna wannan a matsayin wani mummunan yaƙi inda mutane sama da miliyan suka rasa rayukansu ko kuma suka ji mummunan rauni. A yanzu ana kusan kankan a yawan waɗanda yaƙin ya ritsa da su daga ɓangarorin biyu inda Ukraine ke da yawan da ya kai 700,000 Rasha kuma ke da 800,000 to sai dai shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce mutane 43,000 ne suka rasa rayukansu daga ɓangaren Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to za mu sake waiwayar rahotanninmu kuma har yanzu muna Najeriya inda sabon harajin cirar kuɗi na ATM da gwamnatin Najeriya wato gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanya na naira 200 har zuwa 500 ya jawo cece-kuce tsakanin 'yan kasar. A baya dai harajin naira 35 ake cira. Lamarin da 'yan kasar suke ci gaba da kokawa akan sabbin harajin da gwamnatin kasar take kakaba musu. Su kuma masana tattalin arziki suna ganin cewa yin hakan barazana ce ga talakawan kasar da kuɗin shigarsu bai taka kara ya karya ba. Wanda hakan zai iya sa 'yan kasar zai iya haifar da yanayin da 'yan kasar za su kauracewa asusun ajiyar kudaden su na bankuna. Garkayya Bashiya da cigaban labarin a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga Abuja.
A wata sanarwa da sashen sadarwa na babban bankin Najeriya CBN ya fitar, babban bankin ya umarci dukkanin bankuna da cibiyoyin kuɗi na ƙasar da su aiwatar da sabon tsarin cajin kuɗi na naira 200 a duk adadin kuɗin da ya kai naira 20,000 da aka cire a na'urar cire kuɗi na bankuna ATM. Kuma umarnin zai fara aiki ne ranar 1 ga watan Maris din shekaran da muke ciki. A cewar babban bankin, sabon tsarin cajin kuɗin na ATM ya zama musu tilas ne idan aka yi la'akari da yadda hauhawar farashin gudanar ayyuka da kuma hada-hadar kuɗaɗe karu a ƙasar, sai kuma buƙatar ƙara inganta yadda ayyukan na ATM suke. Sanarwar ta ƙara da cewa tsarin cajar kuɗin na ATM ɗin zai shafi wanda suka yi hulɗar cirar kuɗi a ATM ɗin bankunan da ba sa hada-hadar kuɗaɗe tsakaninsu. Sai dai bankin ya ƙara da cewa ba za a caji koda ko sisin kwabo ba ga waɗanda suka yi hulɗar cirar kuɗi a bankunan da suke hada-hada. ‘Yan ƙasar dai na bayyana rashin jin daɗinsu game da wannan sabon tsarin.
Sunana Mala Abba. A wannan tsadar da muke fama da ita cikin Najeriya, cire kuɗi a ATM kowane motsi za ka yi sai an cire maka wannan kuɗin, me shi tunin bin yake nufi da talakawan Najeriya ne? A yanzu an ƙara mana kuɗin wutar lantarki, sannan ga kuɗin biyan telegate, sannan ga kuɗin man fetur da aka ƙara mana. Ni me wannan gwamnati take nufi da talakawan Najeriya ne?
Sunana dai da farko Madubiyar ma. Mu kamar za a ce muna, mu kamar a matsayin mu na yaran makaranta muna karatu, za a tura mana kuɗi, za mu je mu cire da bai wuce naira 5 naira 10 ba. Kuma a haka ma yanzu an zo an sa mana wani abin da ba shine, ba mu san kansa ba. Ta ya zai yi? Ina ake so mu saka kanmu?
Koyaya masharhantan lamuran yau da kullun ke ganin sabon tsarin na CBN, Imrada Wadanas da ke matsayin shugaban kungiyar rundunar talakawan kasar ya shaida cewa
daba kowace gwamnati na zuwa da irin nasu tsarin. Ita wannan gwamnatin da ta zo sai ta zo da tsari na gurguzu, na me za ta samu, me za ta tara, me za ta aje, me kuma za ta yi amfani da shi. To duk irin abin da ya taso, an yi magana ƙarin kuɗin wuta, talakan ƙasar nan ya haƙura. An yi magana tollgate, talakan ƙasar nan ya haƙura. An yi magana ƙarin kuɗin mai, talakan ƙasar nan ya haƙura. To da aka wannan ƙari da aka ai ba wanda zai ce miki ya ji daɗin wannan ƙari, domin al'umma waɗanda ke ƙasa su suka fi wahala fiye da kowa.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri da ke nazartar harkar tattalin arziki a Jami'ar Tarayya ta Kashiri a jihar Gombe, na ganin wannan sabon tsarin haraji ka iya kawo wa tattalin arzikin ƙasar na kaso.
A wannan sabon kawo haraji, ƙananan masu sana'o'i gaskiya zai musu illa, domin yanzu naira 100 in za a caji akan wani 5,000 ko 10,000, to sai in ga miki fa wani fa zai sanar ma wallahi da kire ci naira 200. To saboda haka neman POS zai yi kasa, zuwa banki a ajiye kuɗi zai yi kasa, ba za a rinka zuwa ba, zai kawo wa kasa kusan rugujewar hada-hadar kuɗi na Najeriya musamman ɓangaren banki.
Yanzu abin jira a gani shine yadda gwamnatin ƙasar za ta aiwatar da sabbin ayyukan ci gaba a ƙasar bayan ƙare-ƙaren haraji da ta bujuro da shi. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To an gaishe ki Ruqayyah da wannan rahoto. Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauraron shirye-shiryenmu na baya. Sannan su sauraronmu a Niger za su iya sauraronmu ta tasharmu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na duka.
Kuma wane ne ma ya zo ya ce matan ana cin zarafinsu? Su matan da sun yadda ana cin zarafinsu, ko kuma wani ne ya zo ya gaya musu cewa ana cin zarafin? Ba ni gaskiya ba su yi laifi a gurina ba, domin sun ɗauko abin da yake faruwa ne a Turai. Duniya ta shida wannan, akwai cin zarafi wanda mata suke yi wa maza a cikin harkar aure.
Mafi yawa wannan cin zarafin ya fi bayuwa ne daga maza zuwa mata.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A lokutan baya shirin domin iyali ya haska fitila kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata, inda a wancan lokacin muka mai da hankali kan cin zarafin mata. To Lauje ya hako garma domin waɗansu magidanta sun tuntuɓi shirin a lokacin suka bayyana yadda ake samun akasin haka a waɗansu gidajen, inda wani magidanci ya bayyana shi kansa yana fuskantar cin zarafi daga iyalinsa. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki a wannan sabgar domin ganin yadda lamarin ke shafar kowane jinsi da kuma hanyar shawo kan matsalar da nufin samun maslaha da jin daɗin zama aure. Bari in hanin ta ku ga wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci wannan tattaunawa.
Da farko muna tare da Dr. Muhammad Hadi Musa, masani ne akan yanayi da zamantakewar bil'adama kuma ya kware akan harkokin fannin iyali da bincike a wannan bangare. Yana koyarwa a National Open University of Nigeria a takaice ake ce mata NAU. Daga nan kuma muna tare da Alhaji Shehu Abdullahi. Alhaji Abdullahi shine director na shiyar Kano ta hukumar kare ƴancin bil'adama ta Nigeria, National Human Rights Commission NHRC. Sai kallabi tsakanin rauna, barista Amina Umar Hussein lauya ce da take zuwa kotu na koda yaushe, kuma abin da ya shafi harkokin iyalin nan yafi karfi, tana kai komo a kotu don bibiyar haƙoƙin waɗannan bangare na mutane. Kuma ma jami'a ce ko kuma ce ita ce mataimakin shugaba a ƙungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano. Dr. Hadi Musa, da kai zan fara. Wai batun nan na cin zarafin maza da ba a jin duniya shi yana faruwa ne ko kuma ma baya faruwa din kwata-kwata, ko kuma a yana faruwa kawai su matan ne suka fi baki dan haka ko da yaushe a kafofin labarai a kotuna a cibiyoyin sulhu a waye suke cewa maza sun danne musaki, maza sun ci zarafin su?
Wato da farko ma wane ne ma yazo ya ce matan ana cin zarafin su? Shine tambayar da farko ma tukunna. Su matan mu da sun yadda ana cin zarafin su? Muna yin waɗannan tambayoyin ko kuma wani ne ya zo ya gaya musu cewa ana cin zarafin su?
Eh, su suke zuwa da korafi a yi majinta ya ci zarafinta ko ya ci zarafin
yaya. To na farko kenan. Na biyu kuma wato al'ummatai a duniya abinda aka fi saba da shi shine duk lokacin da aka yi jayayya tsakanin babba da ƙarami, ƙarami ya sa rigima dama babban ya fi shi ƙarfi. To idan babban nan koda haƙƙin sai shi so ya karba, to ƙaramin in ya sa kuka ba a kallon komai, kawai so ake a satulin kukan, kukan kawai ake so a daina ji a warware kukan. Shi yasa koda da ya kana da yara babba dan shekara goma da dan shekara biyar, to in suna wasa in ƙaramin ya sa kuka, abinda kawai ake ƙoƙarin yi shine koma menene a hannun babban ba tare da an yi dogon la'akari da menene yake faruwa ba. Karbe dai a ba ƙaramin, ƙaramin ya daina kuka. Kawai abinda ake so shine shi wannan ƙaramin shi ake kallo mai rauni, ake so ya daina kuka, shine abinda yake faruwa. To shine fassarar da kullun al'ummatai na duniya suke bayarwa akan gender based violence, suke tantsara shi zuwa ga mata ake cin zarafi, domin in ka auna namiji da mace, to mace ita ce mai rauni na kwanji, rauni na kuɗi, rauni na damar maki tun da aka fara rayuwar duniya zuwa dan wasu lokuta kadan baya a wasu al'ummatan ma har zuwa yanzu ma sune su. Duk lokacin da abu ya faru kawai gani ake kawai ya ci zalunta, ya danne mata haƙi, ya ci zarafinta, ya murɗe ta, ya mare ta, ya dake ta da sauransu. To kullun wannan abin shine abin da yasa wannan tambayar da na fara maka wa ma yace ana cin zarafin mace, ita tace ana cin zarafinta, ko kuma wani ne ya zo ya kalla ya ce ai ana cin zarafinki? Na farko kenan. Na biyu kuma a fassara mata al'ada, ya kamata masu fassara gender based violence su rinka kallon shi a al'adar wurin, su daina kallon shi globally a duk duniya, domin wannan fassara ce da turawan yamma suka yi ta. To kuma ba su yi laifi ba, har kullum na cewa ba su yi laifi ba, ni gaskiya ba su yi laifi a gurina ba, domin sun ɗauko abin da yake faruwa ne a Turai, amma sai suka yi kuskure gurin zaton cewar haka yake ko ina. To shine dalilin da yasa suka yi wa duniyar kudin goro, mu kuma sai muka kasa jan hankalinsu. In banda daga baya-baya daga wasu scholars in sociology suka fara African social system cewar a dawo a rinka kallon abin da yake kun wannan ilimin da ku zo kun waye mana da kai, amma bari mu domesticating, bari mu localize, bari mu ma'ana mu sashi a cikin rayuwar mu ta ƴan Afirka, mu gani cewar ya zai mana amfani. To kuskuren shine wani lokaci sai a dauke shi gaba ki dai sai a dora. su suna ganin cewa yarinya sai ta yi karatun primary, ta yi secondary, ta yi jami'a, ta ma gama, ta tsaya da kafarta, sannan za ta yi aure. To duk wani abu da ba wannan ba kuma sai zama cin zarafi. Na kawo wannan misali ne dan mai sauraro ya fahimci fassara ta wannan. To haka zalika kuma gurin alaka ta hada su da namijin, to sai ake tantsara wannan abin akan wannan. Amma in ka duba zaka ga gender, menene ma'anar kalmar gender? Yana nufin male and female, ko dai namiji mai jinsin namiji ko jinsin mace mai jinsin mace. Duk da yanzu kuma an shigo da wasu dalasumai waɗanda suke ba karɓaɓɓu bane mu a nan shiyar, amma dai tunda aka fara dai rikicin ne ana yin shi ne tsakanin namiji da mace,
jinsin mata da
namiji. Yawwa, to a iya wannan fassarar sai in baka ansa da ka tambaye ni wai shin akwai cin zarafin tsakanin namijin da macen? Duniya ta shaida cewa namiji,
ma'ana mata suna cin zarafi maza.
Duniya ta shaida wannan akwai cin zarafi wanda mata suke yi wa maza a cikin harkar aure. Sai dai it is unrecorded and it is unreported. Ba a kawo rahoton sa, ba a zuwa hukuma je a kai, ba a zuwa police station aje a kai, saboda baya ga halitta ta namiji kuma al'ada ta bashi, wato ko kuma al'ada ta sa ya zama namijin gwarzo. Sai dai ya kai karar dan uwansa dan kasuwa ko dan uwansa ma'aikacin gwamnati, amma ba dai ya kai karar matarsa mai rauni ba. Wannan dalilin ne yasa ba kasafai ake reporting irin waɗannan cases din ba, ko kuma ake sa su on record. Haka iya samun statistics alƙalima ka ce ai adadin maza kaza mata suke ciwo zarafi.
To idan haka ne za mu dawo gare ka, tunda ka wannan tafsirin da kai mana ya nuna mata na cin zarafin maza, za mu zo daga baya mu ji wanda ta wace siga suke cin zarafin su, kuma ya nau'in cin zarafin yake. Kafin nan Malam Shehu, duk da cewa dakta ya ce saboda watakila dalilan da ya ambata ba kasafai ake kai rahoto ba, kuma ba ma ba a adana alƙalmin abubuwan da suke faruwa na cin zarafin nan da mata kan yi wa maza, ku a hukumar kare 'yancin bil adama, kunda ku kun kunshi maza da mata, hukuma ce gwamnatin tarayya Najeriya ta kafa ta don kare 'yancin bil adama wanda ya kunshi maza da mata, yara da manya da dattawa. Kukan samu irin wannan yanayi na rahoton mace ta ci zarafin mijinta?
A hakika, kamar yadda kai dan koro bayani, ita hukumar ce da take karɓar korafe-korafe daga hannun al'umma. Korafin nan kuma ya danganta da wanda ya kawo shi, amma dai hakika ana samun mafi akasarin korafin nan in aka zo maganar cin zarafi, to an fi samu daga bangaren mata, amma wannan bai hana samu daga bangaren maza ba. Sannan kuma wani lokaci ko da mace ta kawo korafi, bincike yakan nuna kuma cewa asaliyan ma cin zarafin nan ita ta fara yin shi, ko kuma ita ma take yi, sai dai shi kawai in ya dan wani lokaci ya dan turje ya dan mai da martani, sai kuma tafi shi kuka sai ta kawo.
To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji irin nau'in cin zarafin da waɗansu mazan ke fuskanta. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Muhammad Hadi Musa, masani akan yanayi da zamantakewa bil'adama, da Alhaji Shehu Abdullahi, daraktan hukumar kare 'yancin bil'adama shiyar jihar Kano, sai kuma barista Amina Umar Hussein, mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano, da madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari, da kuma Dadi Balawi, daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
Madalla, kafin mu karkar shirin, ga hawata sake dawowa da labarai, amma wannan karin a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kira shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da dan kama karya da ya gaza gudanar da zaɓe bayan da Zelensky ya zargi Trump din da biyewa shaci faɗin Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya karkata ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya bayan ganawa da jagoran haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Magajin garin birnin New York Eric Adams ya shaida wani alƙalin tarayya cewa ba shi da wani laifi kuma